بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبونا وليا سبتك الله سبحانه وتعالى بحد أمو أن سافياتا الصبر شاتك وسقوطا جمادى الأولى هجر من رسول صلى الله عليه وسلم dubuda da 134 wanda daidai da 29 ga watan uku a shekara ta 2013 lissafi miladiya da tara ne ko 30 ne yau to ya yi ta hakuri ne abin na wato 30 ga wata ko na'am tsayi Allah ya ba mu lafiya a ci gaba da karatun mu na littafin al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وشكل الإسلام من تيمية رام تاشي يو درس من أشرين لتقصفه شيئين يبقى قصفه لما إن شاء الله يو عند مال ابن تيمية تبين منا بان يفقدي سوى وليان الله باسد وتس وتسترقو تفا تمسمى وبان أبن نسكي bambanta da shi shine imanin nan dai da takawan nan babu zancen jinsi ko a ce wannan baki ne ko fari ne haka nan kuma babu zancen wani asali ina nufin ta bangaren kabila duk ya faɗi waɗannan abubuwan a kuma sannan yayi magana akan wani hadisi rubabbe da akan amfani da shi daukar cewa an je wato zuwa jihadi shine karamin jihadi gyara zuciya kuma a dauke shi shine babban jihadi ina jin a wajen nan ne muka tsaya ko za mu tashi inda yake cewa wato sunani an mu'adhi radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu wassahu lamma ba'athahu ila al-yamani fa qala ya mu'adh ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana سمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لن يقول يوى يسي يا أبو أشين سنن يسي أشين سنن ينانف للتفي دعك تيمة سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه يوى وانده با صحاح با معاذ با مسانيد با عن معاذ دغ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ببن فقيه صحابي وانده من الله صلى الله عليه وسلم yake cewa tsakanin sa da sauran malamai ranar tashin alkiyama akwai jifan dutse ma'ana yana gaba da sauran malamai ranar tashin alkiyama معاذ بن جبل saboda ilimin sa to an annabi daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم انه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم يأي مسا وسيا لما بعثه إلى اليمن يأي عند يأي كيش زوا يمن فقال سيسي يا معاذ اتق الله يا كي معاذ كجيس أولان الله تبدو كوكين الله حيثما كنت دئن دكيه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إن كي ممونا أيكي توكبيبا ينسى دكتاوى ونن كتاوى ذي شافي ونن ممونا شين معنى وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس كما كي معاملة دمتاني بخلق حسن دا حالي دا دبيئو ما سكو هذا هو أنه يانونا ميكي نونا منا وانا حديث دنجل دا وانا أبو نميكي كرانتاوا سوى دقن دمتين يكي إذا ما ميزعوران الله وانا شين أبن دا ببر وسيئة دا منزع الله صلى الله عليه وسلم يكي وصحبان سأشي ببان أبن دا أكي نمي أبو متين shine ba wai ya zama yana sa kaya iri kaza ba ko kaya iri kaza dukkan alfarba da makamantan su ko kuma yana da wani suna na musamman a'a tsoron Allah nan dai da imanin nan wa qala kuma a wani hadisin yace ya mu'az inni la uhibbuka ya mu'azu lalle ni ina son ka wannan shine hadisi da malamai suke kafa hujja da shi ya halatta ka jawa mutun kana kaunar sa don Allah yawa in ba ku manta ba kuma a wani lokaci da ya gabata ina jin ko lokacin karatun tafsiri ne mun magana akan nau'o'i daban-daban na mahabba da ina kowanne zaka sa yawa wannan soyayya ce da zaka so dan uwanka domin Allah soyayya ce ta dabi'a ba soyayya ce da ta ta'allaku bi ta'ati ko ma'asiya ko wanda zaka bo ka dauke shi ka kai shi wani matsayi wanda bai kai ba wannan ba ce soyayya ce ta tsakanin wanda ake ce ma soyayya tabi'iyya tsakanin dan uwa da dan uwansa tsakanin uba da ɗansa tsakanin mahaifi tsakanin ɗa da ubansa tsakanin makoshi da makoshi tsakanin wadda addini ɗaya ya haɗa su wannan kuma tana tsayawa iya so na zuciya da san alheri ga mutum ba ta kaiwa kuma ga ace ko mutum saboda an ce ana son sa shikenan ko a riƙa bauta masa ko a ba shi wani haƙƙi wanda yake na Allah ne wannan bai taso ba kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai so wani dan adam irin wannan soyayyar ba bayan ko shi Khalilur Rahman ne yawa to shine sai ke cewa fala tada kada ka bar shine fala tada ay la tatruk kada ka bar an ta kula kace fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah ka bar fadin Allahumma inni ala zikrika ka fadi wato wannan addu'ar da nake gaya maka kada ka bar ta bayan kowace sallah duburi kulli salah malamai sun tattauna me ake nufi da dubu ahsan abinda ake malamai suka faɗi akan wannan shine in an ce duburi shay'in ko duburu shay'in wa juz'un minhu duk abinda aka ce duburin sa ko ƙarshen sa to a cikin sa yake ba a wajen sa ba ma'ana kafin ai sallama daga sallah a cikin tahiyya ta ƙarshe a lokacin mutum zai faɗi wannan a cikin addu'o'in sa shine ma'anar duburu salati ba ana nufin sai ka juye baya ka gama sallah ba akwai dai maganganun malamai akan wannan wasu sun faɗi aka san haka wannan dai shine mafi abin nan daidai yace a mutum yace Allahumma a'inni ya Allah ka taimake ni ala zikrika akan ambatanka wa shukrika da kuma godiya gare ka wa husni ibadatik da kuma kyakkyawan bauta gare ka kaga nan dan adam yana roƙon Allah abubuwa uku abu na farko shi kansa zikirin zikiri saboda ibada ce babba ibada ce mai daraja ibada ce da akwai hadisai da dama da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fifita zikiri hatta akan jihadi mun magana makon da ya gabata akan ka'idoji da malamai suka bi wajen fifita ayyuka ko akwai tafdhil mutlaq da kuma tafdhil muqayyad ko ba wannan darasin bane sai amma dai mun yi kwanan nan a wannan akwai abubuwa da za a ce abu kaza yafi kowanne abu akwai kuma wani abu da za a ce a wani wurin ne wani abun yafi wani abun ba a ko ina ba kamar da na bada misali da karatun alqur'ani a cikin zikirori baki ɗaya shine afdal amma a cikin sallah in ka zo ruku'u ko ka zo sujada abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi a cikin ruku'u ya faɗa hakanan abinda ya tabbata ya faɗa a cikin sujada shine yafi maimakon ka karanta qur'ani mun gane yawa dan haka tafdilin alqur'ani tafdili ne mutlaq cewa yafi kowanne abu da zaka karanta amma akwai inda wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai karanta alqur'ani ba to kai din karka zo ka ce qur'ani zaka yi a wuri yanzu inda zaka ce subhana rabbiyal azim a ruku'u ko subhana rabbiyal a'la a sujada to sai ka zo ka ce a ai tunda qur'ani karatunsa shine afdalul azkari bari ka karanta shi to kaga nan kuma ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zikirin da yayi a lokacin sallah mun ga dabu yawa don haka wannan tafdili ne mutlaq wannan kuma tafdili ne muqayyad ma'ana tafdilin zikiri akwai kuma har yanzu abin da ke nuna falalar zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wata rana ya ji wani daga cikin sahabbai yana faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shine sai yake cewa wane ne mai faɗin wannan kalmomi wanda ya faɗa din sai ce nini shine sai yake cewa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga mala'iku suna rububi suna kokowa wane ne zai dauki wannan aikin ya kai wa ubangiji saboda girman wannan kalmomi din kaga ashe kenan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ibada ce mai muhimmanci dan haka ba haka kawai take kowa ya zabi abin da ya ga dama da zai yi zikiri da shi ba a'a akwai ka'ida akwai abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mana shi kana daga sauti kana kuma a dauke shi wani abun wargi abun wasa ko wani tsalle da sauransu bugun kirji duk wannan ba cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana domin abinda ake so shi zikirin yayi mana tasiri wajen gyara ayyukanmu ko ba haka bane kai zikirin da Allah zai girmama a zuciyarka kaga haram din Allah ba kai ba ka tsallake kaga abin da yake so kuma kaga gawa ka aikata amma duk abin da zai dauki maka hankalinka ka zama wani iri wannan ba cikin abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi wani hadisi da ake fadi cewa udkur rabbaka hatta yuqala anka annaka innaka majnun wannan ƙarya ne annabi bai fadi wannan maganar ba wai kai ta zikirin Allah har sai an ce ma mahaukaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai fadi abin da mutum zai zama mahaukaci ba kullum a shari'a mutum ana yaba masa ne in yana da hankali in ko ba shi da hankali to ba abin yabo bane ne da kullum kai abin da kana cikin masu hankali kuma kana kusanci da ubangiji Allah zai soka kai din kana ji a zuciyarka cewa kana gyaruwa kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son aikin da Allah yake so to wannan yana samuwa ne idan kana yin wato zikiri cikin tsoron Allah kuma bisa sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa abu nabi kuma wa shukrika ma'ana kaga nan kafin koma kan wancin din yace Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah ka taimaka mini akan ambatanka ashe dan adam yana buƙatar Allah ya taimake shi akan zikiri ya taimake shi akan yin abin da yake daidai yin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma sannan ya zama zikirin yayi masa amfani yayi masa tasiri a zuciyarsa sannan a wa shukrika yace akan taimakonka ka taimaka mini akan gode maka kai ya Allah ka taimaka mini akan in gode maka mun sha magana akan bambanci tsakanin alhamd da kuma ashkur amma sallaci da wannan kidan bai Allah dan Allah alura sabina sa'ilin wannan abun a waya yawa yace wa shukrika wa husni ibadatik da kuma kyakkyawar ibadarka wannan hadisi sahihi ne akhrajahu abu daud wa abdu ibn umayd fil muntakhab da abdu ibn umayd wa sahahahu al-albani fi sahihi abi daud to sannan yake cewa wa qala lahu har yanzu kuma dai ya gaya masa kun ga wannan hadisai guda uku aka tara mana duka daga mu'adh ibn jabal yawa kuma duk suna da munasaba da abin da muke karantawa wa qala lahu wa huwa radifuhu wata rana kuma ya gaya wa mu'adh ibn jabal a lokacin da ya goyo shi akan jaki wa ya goyo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki kuma mu'adh ibn jabal ya hau bayansa sallallahu alaihi wasallam kun ga tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin girman kansa yawa to wata ran suna kan haka suna tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'adh ya kai mu'adh atadri ma haqqullahi ala ibadihi shin ka san menene haƙin Allah akan bayin Allah qultu mu'adh yace sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa sun fi sani wannan uslubi ne da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka saba amfani da shi dan girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma domin su sami ma'aluma da yawa yawa ba sa azarbabi ko sun san abu muddin dai ba wai tambaya ce ta jarraba wani abu ba to in ya tambaye su suka ce ai Allah da manzo sun fi sani ma'ana ba mu da wani ilimi mun bar lamari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da zai ilmantar da mu da shi to sai qala sai yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace haqquhu alaihim haqqin su su bayi ko kuma haqqin sa kai haqqin Allah madaukaki akan su bayi an ya'buduhu shine su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kada kuma su yi tarayyar komai ko kowa da shi Allah kada su dauko wani abu su bashi haqqin Allah madaukaki a wajen bauta a bauta masa kamar da ake bautawa Allah a roƙe shi a ce ya wane kai mun kaza bayan wane nan ba shi da iko akan yin wannan abin ko a je kabarinsa a roƙi lafiya a roƙi arziki da makamancin wannan ko wani gunki wannan duk shirka sunansa kada a roƙi wani wanda ba Allah ba ko kar a bauta masa ko ruku'u ko sujada duk wanda ba Allah ba ba a yi masa ruku'u ba a yi masa sujada yawa to kada a yi wannan sune sai a tadri ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san menene haƙƙin su bayi akan Allah ma'ana wanda Allah ya wajabta wa kansa domin Allah babu mai wajabta masa wani abu wani haƙƙi duk abinda yayi mana falala ce daga gare shi ya mana ita, amma ya faɗi haƙƙi idza ahaqqahu huwa ala nafsihi, in shi ne ya ɗora shi haƙƙi a kan kansa, to wannan a kira shi eh haƙƙi. Amma babu mai nemansa a wurinsa, domin duk abin da zai mana Allah subhanahu wa ta'ala falalasa ne, hatta shiga aljanna. Shiga aljanna da mai ake shiga? Falalar Allah sai da rahamarsa. Shi aiki ya zo ya tabbata a cikin Qur'ani, bima kuntum ta'malun, gashi nan da yawa Allah maɗaukaki ya ambata. Amma abin da yake nufi, aiki sababi ne ba wai haƙƙi ba ne. Yawwa, in an ce sababi, ma'ana ba a shigar da mutum aljanna sai yana da aiki. Mun fahimci wannan? Yawwa, cancantar a shiga sai da aiki, amma kuma shigar ita kanta to sai da rahamar Allah. Kada mutum ya kafafa ya ce ai sallolin da yake da daddare, yawan istighfarinsa kaza da kaza, shine kawai abin da zai sa shi aljanna. A'a, rahamar Allah ce farko, amma aikin sababi ne. Me yasa aka ce sababi ne? Domin wanda bai yi ba, kuma mutum ya zo ran tashin alkiyama ba shi da aiki, bai sallah ba, bai azumi, bai komai ba, to shi kuma zai shiga aljanna ba. Kada ya zo ya ce ai ya kafafa ce a to ai tunda shiga aljannar rahama ce, ko ban yi aikin ba zan shiga, to ba haka ake nufi ba. Yawwa, sababin shigar shine wato kana da aikin. Yanzu misali, mutum yana jin yunwa, ya zauna ya yi ta cewa ai in Allah maɗaukaki ya so kawai sai in ji na ƙoshi sai ya sa mun abinci a ciki, ga abinci an kawo gabansa amma sai shi ba zai ci ba, ya yi daidai, zai ƙoshi ba zai ƙoshi ba. Yau da haka, kamar yadda cin abinci sababi ne na ƙoshi, to haka nan shiga aljanna sababinta yin aikin kirki. Idan ba a yi ba, ba za a shiga ba. Amma kuma ba aikin ne shi kadai zai shigar da mutum ba, sai da rahamar Allah. Za ka iya yin aikin idan ba ka yi niyya, ba ka yi ikhlasi ba, Allah maɗaukaki ba zai karɓa ba, domin ba mu san an karɓa ba, ba mu da tabbas. Mun fahimci zancen? Yawwa, amma ba za a ɗauko wanda bai aikin ba kuma a sa shi a aljanna. Yawwa, dole ne mutum sai ya zama yana bin Allah subhanahu wa ta'ala, yana bin dokokinsa, sannan ya cancanci shiga aljanna. To mu je. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka san menene to haƙƙin bayi ga Allah maɗaukaki? Shine sai ya ce, idza fa'alu zalika, wato in sun aikata wancan, in sun aikata me? In sun bauta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba? Qultu lamma sai Mu'adh ya ce, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzo sun fi sani. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, haqquhum alaihi an la yu'adhibahu, haƙƙin su akan Allah wanda ya dora wa kansa shine ba zai azabtar da su ba. Wani lafazin kenan, wani lafazin Bukhari. Ana Muslim, haqqul lahi ala al-ko haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Allah maɗaukaki ba zai azabtar da wanda bai yi shirka da shi da komai ba. Wa qala aidan li Mu'adh, har yanzu dai ya ce wa Mu'adh, yau dai hadisan Mu'adh muke ji, yace har yanzu ya ce wa Mu'adh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, ra'sul amri al-islam, kan lamari, wato saman lamari, abinda yake sama shine al-islam, wa amuduhu, ginshikin kuma shi lamari din shine as-salah, wa zirwatu sunamihi, kololin tozansa kuma shine me? Al-jihad fi sabilillah. Nan kun ga duk ayyuka ya kawo masa waɗanda su ne sababin wato shiga aljanna. Wa qala, har yanzu dai ya ce da shi, ya Mu'adh, ala ukhbiruka bi abwabil birri, ya Mu'adh, bana gaya maka kofofi da ake ta hanyar su ake samu a aikata aikin alheri? Sai ce, as-sawmu junna, yin azumi na nafila kenan, junnatun, wato wani makari ne, garkuwa, kamar garkuwar yaki. Yawwa, ana cewa junna garkuwa, janna kuma mun sani kamar lambu ko gidajen aljanna. Yawwa, shi wannan junna ake karantawa, abinda zaka sa makari tsakaninka da wani abu da zai cuce ka. Wasadaqa yace, ita kuma sadaqa, tutfi'ul khati'ata, sadaqa idan kana bada ita to tana kashe al-khati'a, zunubi, kama yutfi'ul ma'un nara, kamar yadda ruwa yake kashe wuta, yadda idan ga wuta tana ci a ɗebo ruwa a zuba mata sai wutan nan ta mutu, ko kaga wuta na kashe ruwa, to haka idan kana bada sadaka sadakan nan za ta rika kashe zunubinka irin kisan da wuta ke wa ruwa ayya wanda ruwa ke wa wuta haka wato sadakarka in kana bayarwa za ta rika kashe abinda ka aikata na zunubi ma'ana kenan sadaka da dan adam zai bayar kaffara ce na ayyukan da ya aikata munana shi yasa yake daga cikin sunna ko mamaci idan ya mutu a bada sadaka Allah madaukaki ya bada ladan gare shi wannan yana cikin abin da yazo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'a da kuma yin sadaka anil mayyit ko ai masa wato wani abun alheri ko a tona rijiya da sunansa ko shi din kafin ya mutu yayi wanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idza mata ibnu adam qata anhu amaluhu illa min thalathin ko idan dan adam ya mutu to ayyukansa suna yankewa sai daga abubuwa uku ma'ana abubuwa uku ba sa yankewa haka ladan su zai ci gaba da tafiya ga mamaci idan ya mutu yace sadaqatin jariyatin a awwalin salihin yad'u la aw ilmin yuntafa'u bihi ko dai mutun ya bada wata sadaqa wanda ladan ta zai ta gudana kamar ya tona rijiya tun yana da rai kaga sakamakon aikin sa ne yake ta bin sa ko kuma wani dana sa da ya bari ya rike masa addu'a addu'an nan za ta ci gaba da zuwa gare shi yawa to haka nan idan aka yi sadakar ko addu'ar gare shi din wato ko kuma a sadakar domin ladan ya je gare shi ko kuma yace ilimin da ya ilmantar wanda aka ci gaba da amfani da wannan ilimi bayan ya mutu wanda kaga falala ce kuma da masu ilmantarwa su kuma za su samu duk mai ilmantarwa ka sa yara a aji kana koya musu ka sa jama'a a masallaci kana koya musu rayuwarka shine ka koya mutane wannan ka koya mutane wannan to bayan mutun ya mutu Allah madauki ya karbi kayansa yaje yake dama tabbas ne kowa zai tafi wannan abun a ci gaba da amfani da shi to Allah subhanahu wataala yana sa ladan ya ci gaba da zuwa ba zai yanke ba a har duniya ta tashi Allah ya sa mu dace da irin wannan falala daga Allah subhanahu wataala to shine sai yake cewa wa qiyamu ar-rajuli fi jawfil layli da kuma tsayuwar mutum a tsakiyar dare ya tashi yana qiyamul layli yana sallah da dare kuma qara'a sannan sai kafa hujja da wannan domin ya karfafa wannan maganar sai kawo fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul sajda tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun Allah subhanahu wataala yake cewa tatajafa junubuhum su mutanen nan masu qiyamul layli junubuhum sasannin jikin su da suke kwanciya akai tatajafa suna nisa anil madaji'i daga makwanci suna barin makwancin su suna sallah da daddare yad'una rabbahum suna roƙon ubangijin su khaufan wa tama'an suna masu tsoron azabarsa suna masu kwaɗayin rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin ayyukan da suke aikatawa shine suna bada dukiyar su da muka ba su suna bada ita sadaka suna taimakawa waɗanda ba su da shi ba wai a cikin baccin ba yawa ina nufin a rayuwarsu siffar su shine suna yin wannan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum babu wani rai shine nafsun ba wani rai da yake ya'lamu ma ukhfiya lahum ya san abin da aka boye musu aljanna din nan da aka ajewa ɗan aljanna da za su shiga Allah ya sa mu ciki to babu wani rai da ya san menene aka aje a aljanna duk abin da kake ji Allah madauki ya bamu labari ne a Qur'ani ya yi mana kwatancen yadda hankalinmu zai iya ɗauka ne da aljanna take amma hakikanin yadda take sai mutum ya shiga ya gani yawa me yasa nace sai ya shiga wanda bai shiga ba ma bai san me ake ciki ba yawa sai ka shiga gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa Allah subhanahu wataala yana faɗi a wani hadisi kudsi a'adattu li'ibadi ma la 'ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ne wa bayi na tattalin abinda babu wani ido da ya taba gani ba wani ido da ya taba ganin hakikanin yadda aljanna take wala udhun sami'at babu wani kunne da ya taba jin labarin wannan dadin da yake aljanna wala khatara ala qalbi bashar bi kuma taba darsuwa a zuciyar wani dan adam ba cewa ga yadda aljanna take Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yana cewa duk abin da kaji an faɗi sunansa a aljanna na daga abin da muke da shi a nan duniya na kayan daɗi, to ba abin da ya haɗa su banda sunan, sunan ne kawai da ɗanɗanan da gamsarwar da za ka ji. In na ƙosarwa ne a ɓangaren ruwa, to ƙosarwar daban, in giya ce, in abin da za a ci ne, in ɗan itace ne, to ɗanɗanansa daban, gamsarwar da za ka samu kuma daban. Na nan duniya za ka ga na farko ba sai ka yi wahala kafin ka samu ko? Yawwa, sai an samu kuɗi sannan a je a siyo. Na can idan zuciyarka ta ji tana sha'awar abu, kawai Allah maɗauki sai kawo maka, sai ka same shi, ba wata wahala. To duk abin da wannan fa duk shi ma potential ne. Abin da za ka ji kuma idan ka ɗanɗana, wannan ba mai iya gaya maka sai ka je ka ji. To Allah ya kai mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da aikin da za mu cancanci wannan, kuma Allah ya lullube mu da rahamarsa ya shigar da mu aljanna. Allah ya sa ayyukan da muke ba haka suke tafiya a banza ba. Allah ba mu ikhlasin mu yi sha'awar mu ga ladan abin da muke aikatawa. Ya Rabbi rahmak. ثم قال سننيتكم هل ينزو أولي حديث يا معاذ ألا أخبرك أملك لك من ذلك بأن يفعل أن أقول يجي معاذ رضي الله تعالى عنه وسأبو بوا سيكم يسي سم بنا جاء مكا معنى بأن يفعل كي وطن سن سيسي بنا جاء مكا وني أبو دشيني أملك لك من ذلك شيني في داسي وأمل لكيش في يد وانسان أبو بوا بنا جاء أيوكا faƙala sai ce amsik alaika lisanak, babban abin da nake so in baka na shawara shine amsik alaika lisanak, ka kame harshenka. Ya nuna masa harshen ma ya zaro shi nuna masa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik alaika lisanaka hadha, wannan harshen naka ka kiyaye shi ka rike shi. Fa akhadha bi lisanihi, ya kama harshen kansa shi sallallahu alaihi wasallam. Qala sai ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, ashe mu ana kama mu da abinda muke magana da shi, ma'ana maganar mu ba haka kawai take faduwa kasa banza ba, ashe ana tsaye da mu a tambaye mu me yasa muka ce kaza, me yasa muka ce kaza a wuri kaza, mun gane. Fa qala sai yace sakilatka ummuka ya mu'az, kai canka ya mu'az, wannan uslubi ne na larabci, ba zagi bane yana faɗa masa kai canka ne, kai ya akai ma'ana kai baka fahimci haka ba ko har yanzu, kamar yana itabi itabi. Ya Mu'az sai yace wa hal yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim, shin banda gilbagin gilbai wato gilbace gilbacen harshe, ma'ana akwai wani abu ashe kenan da yake dirmusa mutum akan wato hancinsa a cikin wutar jahannama banda harshen mutum, ma'ana akwai abin da ya kai girman da zai iya dirmusa mutum a cikin wuta irin harshensa. Da harshe ake imani, mutum zai ce la ilaha illallah, da harshe kuma mutum zai kafirta, zai faɗi wani abu da zai faɗa ya zama cewa ya fita daga addinin musulunci, ana yi ko ba haka ba? Yawwa, don haka ashe kenan mutum ya kiyaye harshensa. Ba duk abin da aka sani ake faɗi ba ko, ba kuma duk inda ka je dole sai kai magana ba. Ya kamata mutum ya kiyaye bakinsa daga ƙarya, musamman ƙarya, kada ka faɗi abin da ba haka yake ba. Ƙarya yana cikin wato siffofin mutanen banza a sahun farko, in ana lissafa menene abin da zai fidda mutum daga hanya babba daga ciki ko daga cikin manya, ƙarya tana ciki, tana rage wa mutum daraja da ƙima ya zo ya faɗi abin da ba haka yake ba. Shi yasa babu abin da yafi zubda mutunci irin musamman babba yi wa yaro ƙarya, mai mulki yi wa waɗanda yake shugabanta ƙarya, malami yi wa ɗalibansa ƙarya, ko a aji ko a kowane wuri ya faɗi abin da ba haka yake ba, kawai saboda a ɗauke shi wani babba, ko kuma yaro ƙarami kana koya masa a aji ko a gida sai kai masa ƙarya, wannan abun yana cikin abin da ke lalata tarbiyyar mutane. Allah raba mu da ƙarya. Yawwa, don haka mutum ya kiyaye da ƙarya da giba da annamimanci, ka ɗauki laifin wannan ka kai wa wannan domin wannan ɗin ya ji, domin a sami saɓani tsakaninsu. Duka wannan yana cikin manya-manyan laifuffuka da Allah subhanahu wa ta'ala ke kama mutane da su. Allah ya yashe mu. To sai ce wa tafsiru hadha ma thabata fi sahihaini, fassarar wannan shine abin da ya tabbata Bukhari da Muslim, annahu qala shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت دم تمن دا يكسن شيء من إيمان دا ألا دلالة كرشي تو كودة يفتع الهيري كوكما يلف باتنسا يشلو كده يفتع أبو شي سا أكي سان دان أدم أدلوك سند ذي مغانا yana motsa harshen nan zai ce wani abu ya tsaya to tukunna ya saura rayi tunani wannan abin da zan faɗa menene sakamakon da zai biyo in na faɗe shi Bahaushe dama ya gaya mana magana menene zarar bunun ce ko ai kun san bunun ko yaran kanana yanzu sun san bunun yawa yara na ce ba kuma yawa yadda bunu yake idan ka zaro siri ɗaya daga cikin wannan wato abu guda ɗaya daga tamkar nasa in ka zawo guda ɗaya akwai hanyar da zai koma ba zai koma ba sai idan juya shi zaka yi in zaka juya shi wurin gashi-gashin ko tutuwar ya zama shine a baya ka sa gindin zai iya komawa amma ka zama daidai ka sa shi ba ko ba haka bane dan haka ba zai koma yadda ka jawo shi ba sai kai aiki mai wahala to haka duk maganar da zaka faɗe ta kafin ka faɗa ka tsaya kai tunani domin in ta fito mutum bai taba cewa na fasa maganar nan ba ba mai sauraron ka ko kana bude baki ka faɗi cewa jiya ko nayi kaza alhali ba kai ba ko ko wani ko yayi kaza kana faɗa sai kuma ka ji cewa ai da ba haka ka faɗa ba to ba dama ka fasa shi yasa ko kana yi da mutum misali zaka samu mutum yana magana akan wani bai sani ba ashe wani yana gu a ina samun irin wannan hali ko mutum ya shiga cikin babbar kunya yana cikin magana da wani ai kaza ai kaza ai kaza wallahi yayi kaza ran nan yayi kaza kawai bai ankara ba yana juya haka sai gashi kuma ya ji shi duk abin da ya faɗa babu halin da mutum yake shiga irin ya ji buƙatuwar ina ma maganar sa yace ya fasa ta irin wannan irin yanin gashi inda baya nan ba zai tsorata ba haka zai saki jikinsa yayi magana a kansa amma kasancewar yana nan din nan sai hankalinsa ya tashi kuma dan me kafin wannan dama ya kamata ya ji tsoron Allah dan me yasa zai yi da shi shi yasa sai ka samu wani lokacin mutum ya shiga irin wannan yanayin sai kuma ya juye fada eh din an fada wanda da kafin wannan lokacin ne ba haka zai fada ba zai yi da shi ne ya fadi laifukan sa ya ce yayi kaza yayi kaza amma ganin yana nan kuma ya kama shi sai ce eh din ko ba kai bane shigenan kuma sai a juya kaga yanzu ya zama cin fuska ba maganar kuma wato yi da mutum ba shi sa mutum kullun kafin ka faɗi magana ka tsaya kai tunani a me amfanin da wannan magana za ta yi maka kuma wani sharri za ta jawo maka domin in ka riga ka faɗa to za ka a rubuta ta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yawa akwai masu rubutu suna nan duk lafazin da ya fito daga bakin ka za a rubuta mai alheri ne a rubuta ma lada mummuna ne shi ma za a rubuta maka abinda muke cewa da Hausa alhaqiqo amma a larabci ba wani abu mai suna alhaqi daga alhaqu ne shine Bahaushe ya juya ya ce masa alhaqi domin duk kalmar da ka ji injin malaman Hausa duk kalmar da ka ji ta fara da al kaza a Hausa to larabci ce asalinta yau ba mu da wani abu mai suna alhaqi amma zunubi shi ma kaga shi ma menene shi ma larabci ne sai dai ka ce laifi yawa laifi ko suna yana da a ma'anoni da yawa kuma akwai wanda ake rubuta akwai wanda ba a rubuta amma dai mun fahimci me muke nufi to mu je sai ce fatakallumu bil khairi khairun min as-sukuti anhu mutun ya fadi alheri yafi akan ya shiru wasamtu anish sharri khairun min at-takallumu bihi mutun ya kame bakin sa ya shiru bai fadi sharri ba shi kuma yafi akan ya fadi sharrin nan fa amma as-samtu ad-da'imu fa bid'atun manhiyun anha amma mutum ya shiru kuma ya ce shi har abada baya magana to wannan bid'a ce kasa ko su kuma za su a su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya kiyaye bakinsa to shikenan su har abada za su yi magana ba sai su shiru kai musu sallama ma sai dai a daga mahamu wasu kasu bude bakinsu saba wa Allah ita matsalar bid'a kenan in mutum bai kiyaye ba sai ta jefa shi maimakon yayin aikin alheri kuma sai ya koma aikin da ba daidai ba shi yasa kullun ka tsaya akan sunna kuma ka tsaya a tsakiya karka koma gefe can kai tsanani karka koma ɗaya gefen shi ma kai tsanani wajen sakaci ko kuma wajen aiki ka tsaya inda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaye da kai da haka mutum ya zama kullun ne ba zai magana ba yace wannan bid'a ce manhiyun anha wa kadhalika limtina'u an akli al-khubz wal-lahmi wa shurb al-ma'i haka nan mutum yace shi yaki wai ba zai ci gurasa ba ko kuma ba zai ci nama ba ba zai sha ruwa ba wannan ibnu taymiya fa yana magana ne akan kayan abinci masu dadi a wancan zamani na baya ya ba da misali da nama da gurasa shi yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin misalin da ya bayar na abinci mafi kyau mafi tsada shine me as-sarid ko haliki cewa falalar Aisha akan sauran jama'a kamar in ka tare nau'o'in abinci ne to matsayin as-sarid sarid kuma shine gurasar da aka zuba mata romonta da nama akai to abun balarbe a wancan lokaci ba abin da yake wannan kima yau ga nama akan gurasa shine al-khubz ko yau to a yanzu in da zamani yanzu ne kowa da abin da zai faɗa da anan kowa yana da nau'in abinci guda da zai faɗa wani bai faɗe shi ba kuma duk yana da kyau ko ba haka ba yau to wannan irin nau'in in a zamanin yanzu ne mutum akwai waɗanda suke cewa wasu saboda gudun duniya ba za su ci wani abu mai daɗi ba a wancan zamani shine irin wannan khubzun da laham din a ce ka ci shine ka ci abin daɗi wani sai ci a shi saboda gudun duniya shi ba ruwansa da duniya ka kawo masa nama soyayye naman kaza yan shila wane ne a gyara su a yi komai ga ganye ga wane ne duk ba ruwansa ce shi ba zai ci wannan ba sai dai shi ya dan wakuli dabino guda ɗaya ya sha ruwa ya ce shi kenan shi ya ishe shi haka saboda gudun duniya mun gane wannan to mutum ya dora wai addini ne ya dora masa wannan abun shi ma bid'a ce ina fata mun gane abin da ke nufi kenan yau karka dora addini wannan abun yace fadhalika min albid'il maghmuma wannan shi ma tana cikin bid'a mummuna mutum yace ba zai ci wani abu kayan dadi ba zai ci ba wani zai ce da wani mamaki ma zai ko shi yanzu ashe a duniya ma akwai wanda za a kawo masa kayan dadi yace baya so to dama abin mamaki ne wasu suna daukar wai addinin haka yake ka sha wahala kaya karka sa mai kyau karka ci mai dadi wai shine ma alamar addini sai ka zauna da kazanta kuma ka ci kazanta shine alamar wai kai na Allah ne wannan ba haka bane musulunci bai zo mana da wannan ba kana da kaya mai tsafta ka sa yawa akwai lokutan da sa kaya masu tsafta din da daraja yakan zama wajibi a wani wuri inda zaka je musamman ko a ce malami ne mai ilmantar da mutane zaka je gun mutanen da idan ba su ganka da sutura mai kyau ba za su dauka so kake ma su baka kamar kana tallan kanka ne cewa ba ka da shi domin a baka to wannan abin yana zubda mutuncin mutum kar ya tsanani ya takallufi ya dora ma kansa abin da ba zai iya ba amma kuma kar ya je a wulakance mun fahimci abin domin zuwansa a wulakance wani zai fahimce ta bara yake yi yawa sai a ce ah ba malama ne ai kai kaman ka ai ka fi karfin kaza ba ka bari a dauko maka kaza to kuma wannan zai maka tasiri a zuciyarka zai rage maka kima a idan wannan mutum zaka idan ka sa abin da yake mai kyau zai hana wato irin waɗancan abubuwa ɗin na fata mun fahimci abin yawa wannan yakan faru to shine sai yake cewa kuma har yanzu wa aidan sai ce kama sabata fi sahih al-bukhari an ibn abbas kamar da ya tabbata a sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ra'a rajulan qa'iman fi ash-shams wa tarana man za Allah sallallahu alayhi wa sallama sai ga wani mutumi a cikin rana fa yanzu dai muna cikin rana ai mun sai da zafin rana yake yawa to kuma ranar ba irin ta mutan nan ba rana irin ta Madina rana irin ta Makka wanda yaje ya sanya da ranar su take lokacin rana idan ba lokacin sanyi ka je ba da ta baku labarin wani bawan Allah wata rana ya fito daga masallaci a Makka aka dauke masa takalmi zai tsallaka titi yaje ya sayo wani takalmin farin mutum ne taka kwaltan nan da ya yi saboda zafin rana kafarsa ta dai a kan kwalta saboda tsabar zafin rana kuma shi jikinsa mai rauni ne sosai saboda tsabar ranar da take wani wuri to haka take zamanin sahara ko ba a kwalta ba to wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗi wannan ne don ku tuno yadda zafin ranar yake a can to amma duk da haka sai ga wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a rana ya tsaya faqala sai yace ma hadha yace wannan kuma ya haka faƙalu sai suka ce ai abu isra'il ne sunansa kenan abu isra'il nazara an ya ƙoma fi shamsi yayi alwashi ne yayi bakancin cewa shi a rana zai tsaya yau wala yastazil ba zai shiga inuwa ba wala yatakallam ba zai ce wa kowa komai ba wa yasumu kuma yau azumi yake faƙalan nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace muruhu falyajlis ku je ku umarce shi ya zo ya zauna walyastazil ya shiga kuma inuwa walyatakallam ya bude bakinsa ya magana da mutane walyutimma sawmahu azuminsa kuma ya karasa kayansa kada ya karya shi mun fahimci wannan saboda me kun ga sai ya umarce shi ya warware abubuwan da shari'a bata dora masa ba amma abinda shari'a ta sa masa kuma ya dauka kansa kamar azumi to ya ci gaba da kayansa ya karasa mun gane wannan don haka shari'a bata zo da mutum wai ya wahal da kansa ita ce alamar waliyi ne shi ba ka zo kai ta shan wahala sai an ga kana shan azaba sai a ce ah wani ai waliyin Allah kenan jiya da yake shan wahala Allah ba ruwansa da wannan ka sha wahalar ka in ikhlasi babu a zuciyarka aikin banza kai don haka sai an hada da yi don Allah ya zama kuma da imani tare da takawa da bin dokokin Allah subhanahu wataala duk abinda Allah ya ce ayi a ga kana gaba kana sahun gaba a sallah kar ka zo ka ce a kai yanzu ka tsallake ibadar ma mun yi magana wannan a baya ko mutum ya kai ya dauki kansa cewa saboda tsabar walittaka shi yanzu ba sai mai sallah ba ya dauki wa kansa azumi ya halatta wa kansa yin zina yace wai kuma wai duk a hanyar walittaka ne wannan yaudara ce daga shedan yake wa mutane ba dai daga addinin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba wa sabata fi sahihain har yanzu ya tabbata a Bukhari da Muslim an Anas daga Anas ibn Malik anna rijalan wasu mutane sa'alu an ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sun tambayi ko sun yi tambaya an gaya musu dangane da ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ma'ana ibadarsa ma'ana irin nau'in alaƙar da yake da Allah wajen ibadarsa ta shi kadai a boye wanda ba a sani ba sallarsa ta dare ya yake azumi ya yake waɗannan irin abubuwa na ibada فكأنهم تقالوها to da suka ji kaman sun ganta ta yi kadan shine taqaluha ta yi musu kadan suna ga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam iya abin da yake kenan faqalu sai suka ce wa ayyuna mithlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ai shi an gafarta masa kuma duk abin da yayi da wanda bai ba wane ne a cikin mu wanda yake daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu kowa da darajarsa ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka gaskiya mu dage shi tunda wannan kawai yake yi mu dage thumma qala ahaduhum sai dayan su yace amma ana ni dai kan fa asumu wa la uftir zan yi ta'azumi kullum ba zan ci abinci ba ba ran da zan sha ruwa wa qala al-akhar dayan kuma yace wa amma ana amma ni fa aqumu wa la anam zan ta qiyamul layli ne bazan bacci ba wa qala al-akhar dayan kuma yace amma ana fala akulu al-lahma ni ko daga yau na sauke wa kaina dai cin nama ba ni ba cin nama wa qala al-akhar wani kuma yace amma ana fala atazawwaju an-nisa ni kan daga yau gaskiya matata sai dai ta hakuri ba zancen kusantar ta ni kan kullun sai ibada sallar dare sallar da daddare da wani kuma mutun yayi ta azumi mun gane wannan zancen a kun tuna wata kissa da wani mutumin ya zo ya ka ko wata mata kai ta zo ta kawo karar mijinta ko gun alkali wani daga cikin malamai masu fasaha ya gane me take nufi ta zo tana yaban mijinta tace wallahi mijin nata ne kullun da daddare na qiyamul layl kuma kullun azumi sai wanda aka gaya wa din sai yabo ya ce masha Allah ashe kin yi sa'ar miji sai wani da yake zaune a gwal kai shi aka rama kallon ba fa haka take nufi ba kara ta kawo yawa in aka ce miji kullun qiyamul layl da daddare kenan bai zo kusa da iyalinsa ba sannan kuma da safe ya dauki azumi ba dama ta zo dai kusa da shi har yanzu to ai kaga me aka yi akwai matsala a ciki dangane da auratayya yawa ina haƙin iyali ina maganar mace a kusance ta mun fahimci abin ashe matar ƙara ta kawo ba yabo ta zo yi ba to amma kunya irin ta mace musamman irin na wancan lokacin ba wanda za ta zo ta ce ni wallahi yau kaza da kaza rabona da shi kaza da kaza cikin kunya ake faɗa masu hankali kuma suna fahimta yawa to sai ta irin wancan shine kuma har ya zama ba a fahimtan ba sai da aka yi tambaye to shine da suka yi wannan maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu rijalin yaqulu ahaduhum kaza wa kaza me ya samu wasu mutane ne ɗayan su zai ce kaza ɗayan su kuma ya ce kaza walakin ni sai ya ce bari ku ji ni fa asumu ina azumi wa uftiru kuma na ina cin abinci da rana ma'ana wata ran ina azumi wata ran kuma bana azumi wa aqumu wa anamu ina kuma qiyamul layli akwai ran da kuma bana qiyamul layli bacci na nake yi daga farkon dare har ƙarshe inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ko kuma a cikin dare daya in yi qiyamul laylin kuma in yi wani bacci ma'ana a dare daya in samu wani bangare na sallar kuma sannan in yi bacci kaga ba za a ce a tsaya dai daga farkon daren har ƙarshe kuma ana tsaye ba shi ne abin da yake nufi baya yin haka in ma yana qiyamul layl in zai ka qiyamul layl kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine dama shugaban masu qiyamul layl to yana yi amma kuma yana bacci a ciki yawa zai bacci a farkon dare ya tashi tsakiyar sa ya koma kuma yayi sallah kuma ya ƙara koma bacci sannan ya ƙara tashi ya ƙara sallah har dare kuma ya waye bayan an yi bacci a tsakani to shine sai yake cewa wa akulu lahma kuma sannan ina cin nama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin nama bal annabi sallallahu alaihi wasallam ammana nassin ma abinda ya fi so a cikin nama shine karfata inda bangaren jikin dabba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awar yace duk an kawo mana ku duba wannan duk ya nuna mana cewa kai ashe fa babu wani abu na manzon nan namu da aka koye ba a kawo mana ba duk abinda yake so an ba mu labarin sa abinda baya so an ba mu labarin sa shi yasa ba wata koba da mutum zai samu ya kirkiro wata ibada ya cosa a cikin musulunci ya ce zai bauta wa Allah da wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba duk wannan malamai suna kawo shi domin wannan kamar da Abu Dharr yake faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar duniya bai bar komai ba sai da ya gaya mana hatta tsuntsu da yake yawo a sama sai da annabi ya ba mu labari a kansa hatta bayan gida da za mu je mu tsuguna mu yi duk ya ba mu labari a kai haka ne ko ba haka ba ya ba mu labarin tsuntsu a babin mai babin tawakkali yace law kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkul la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruqu bitana haka ne ko da a ce kuna tawakkali haƙiƙanin tawakkali kamar yadda tsuntsu yake tawakkali da Allah madaukaki ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsu tsuntsu zai wayi gari ya fita khimasan cikinsa a tamfare ba komai a ciki saboda yunwa wa ya ruhu amma ya dawo kuma bitanan cikinsa a cike ya bai kuma aje abun jiya ba tsuntsu baya zuwa da abincin jiya ya ajiye shi in kaga ya dawo makwantinsa da wani abu to uwa ce tana da ƴaƴan da za ta yi koto ko ba haka bane amma in ba haka ba zai je ya ci abin da zai ci ya dawo cikin ocean sai zauna haka yana jira kuma washe gari ya sake fita to kun ga wannan ai menene tawakkali ne amma kuma ai fitar ake yi ba a gun ya zauna ba yawa tawakkali mai kyau kenan ba tawakkuli ba wanda mutum zai zauna a gida ya ce Allah zai kawo a tsuntsun ma ba haka yake ba fita yake ya nemo dan haka kai ma karka zauna baka aiki kawai ka zauna mutane ne za su kawo maka kuma kamar da Saudiya na kan fadi har idan ba a taimaka maka ba ka rika zagin mutane cewa an zalunce ka Allah madauki kyauta karka dora ma kowa wahalar ka to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ina cin nama dan haka ashe kenan yanzu idan mutum ya zo yace shi ba zai ci nama ba saboda gudun duniya ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawa wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata a tazawwaji anan abin da yake nufi ina kusantar mata kamar yadda namiji ke kusantar matarsa waye fi kowa tsoron Allah a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana kwanciya da matansa sallallahu alaihi wasallam wannan shi kansa wani abu ne daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna mana muhimmancin wannan bangaren bar ya nuna mana lada ma ake samu an yi wannan abu lada saboda me kai abinda Allah subhanahu wataala ya umarce ka da shi kuma zai tsare ka daga aikata abinda ba daidai ba to sai ce to tunda kun ji wannan famar raziba an sunnati fa laysa minni duk mutumin da ya kyamaci sunnata shine raziba an wanda baya son sunnata in an ce raziba an ka kyamaci Abu Bakar so raziba fi kana so kana kauna kana kudai mun gane duk kuma daga kalmar raghiba ne, asalin raghiba kwadayi. To amma an ce fi ana nufin kana so, kana kwadayin abu, kana fatan sa. In ko aka ce raghiba an, to ka juye baya, kana kyamar abu ba ka so. To duk wanda ya kyamace sunna ta baya so, fa laysa minni, to ba ruwana da shi ba cikin mutane na, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai salaka ghayraha, ma'ana abin da yake nufi da baya tare da ni, ya shiga wata hanyar kenan, dhannan anna ghayraha khairun minha, yana zaton cewa wata hanyar ba wannan ba tafi wannan hanyar. Sai ce faman kana kadhalika fa huwa bari'un min Allah wa rasulihi, duk wanda yake irin wannan kwa halin ne da shi, to haƙiƙa nesa yake da Allah, ba ruwan Allah da shi, ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Wa qala ta'ala Allah mulki ya ce faman yarghabu wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa, babu mutumin da ke kyamar hanyar annabi Ibrahim da addinin da yake kai, illa man safiha nafsahu, sai wanda yayi wa kansa wauta, shine man safiha nafsahu, ya jahilci maslahar kansa, bai san menene mai amfani ga kansa ba. Wannan kamar dake a suratul baqara, yace kai bal yajibu ala kulli muslimi, wajibi ne akan kowane musulmi, an ya taqida, ya kudirta a zuciyarsa, anna cewa khairal kalami kalamullah, mafificin magana ita ce maganar Allah, wa khairal hadi, kuma hanya mafi kyau ba huda bane, zaka ji suna cewa khairul huda, khairul hadi ne, domin huda shiriya, duk shiriya shiriya ce ko, amma hadi hanya, fiyayyar hanya ita ce hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sunnarsa, kama sabata anhu fi sahihi, kamar da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithi sahihi, wato sahihi Muslim, annahu kana yakhtubu bidhalika, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan, yakan yi huduba da wannan, kullu yawmi jumu'atin, akowace ranar juma'a. Wato inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan amma ba'du, fa inna khayral hadi aw fa inna khayral kalami wa ku fa inna khayra inam fa inna khayral kalami kalamullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda ake kiranta khutbatul hajja ko yawwa. To munzo fasali sai mu tsaya anan, sai ya sa alama yace hada tatimmatul lima sabaqa fi bayani anna awliya Allah, yace wannan gurin kila wani zai ce to ayyau wai me aka fada ne ma dangane da waliyan, ko cikin dai abubuwan duk hadisai muka ji an fada, to so yake mana rabbi nan malam Salih al-Sheikh dangane da abin da muka karanta, sai yake cewa hada tatimmatul, wannan ciko ne lima sabaqa, na abin da ya gabata, wannan zancen da yake yi ciko ne na abin da ya gabata, fi bayani anna awliya Allah, wajen bayanin cewa waliyan Allah jalla wa ala laysa lahum wasfun ghayru al-imani wat taqwa, ba su da wata siffa banda imani da taqwa, wato da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'i fi takmili ma aujaba Allah jalla wa ala alaihim, da kuma dawainiya da za su yi wajen cika da kuma kammala abinda Allah madaukaki ya dora musu ya wajabta akan su, walibti'adu amma naha, da kuma nisantar duk abinda Allah madaukaki ya hana, wamtisalul awamiri wajtinabin nawahi, da kuma su yi aiki da abinda aka umarce su sannan su nisanci abinda aka hana, wa anna ha'ula'i lahum sifatun muta'addida, kuma cewa waɗannan mutane waliyan Allah suna da siffofi daban-daban da yawa, fa akramuhum inda Allah, mafi girma da daraja a wurin su shine atqahum, wanda yafi kowa bin dokokin Allah, fa a'lahum manzilatan inda Allah, wanda yafi kowa daukakar matsayi a wurin Allah, amsaluhum shine wanda yafi wato bin dokokin, wanda yafi kirki, wa aktharuhum tithalan, da kuma wanda yafi sauran yawan bin wato shar'in Allah, ko li shar'ihi, ga shari'ar Allah madaukaki, in Allah yace ayi kaza to yabi wannan, wanda yafi yawan yin wannan shine yafi kusanci da ubangiji, wa dinihi haka nan kuma shari'a bin dokokin addinin Allah, wa sunnati rasulihi, da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falaysu bil ismi yakununa awliya, dan haka ba da suna suke zama waliyai ba, ma'ana ba sunan su ne zai sa a ce su waliyai bane, mun gane bismil faqiri, ko a ce wai sunayen su faqirai, au bismil sufi, ko a ce masa sufi, au bismil alimi, ko a ce malami, أو باسم المحدث كو ما لم يمحدث ما واني ما لم يحدث أو باسم المؤلف كو كما ملتافي واني أو باسم كذا كو كما سنن سدي كذا كذا وكذا يكونون أولياء بعد وانن واتو داس زما وليبا وإنما يكونون أولياء أما سنة زما وليين بتقربهم إلى الله جل وعلا بالطاعة تحنير كسنت السزوة أبنجدي دقاء يوى الواجبة والمستحبة ta annan wajiba da kuma mustahabbiya ma'ana mun sani dama na shagiya mana wannan kaida ce ibnu taymiya ya shafa data a wurare da yawa cewa inna allaha ta'ala la yu'badu illa bil wajibi aw al mustahabbi ko allah ba a bauta masa sai da abin da yake wajibi ko mustahabbi domin me wajibi ga nusulun wannan me yake sirrin wannan magana domin allah subhanahu wa ta'ala ibadarsa la takunu illa bi amri والامر اما واجب واما مستحب يوا عباده الله لا تكون بالحرام ولا بالمكروه ولا تكون بالمباح كذلك با ابوتا الله ده حرام او ده مكروه با ابوتا مسا با ده مباح ابين ديكي حلال ني يوا اما انا بوتا مسا ده ابين ديكي واجبي كو مستحبي دم مي دومين با ابوتا الله سي ده ابين ده شي عمرني ابوتا مسا يوا كاغه كو عمرني الله ده يمبي ني كو واجبي ني كو مستحبي shine abin da ke nufi yawa sai ke cewa wabti adim da kuma nisanta su amma na Allah jalla wa ala su nisanci abin da Allah madaukaki ya hana wa naha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani akan sa hadhihi sifatuhum wannan ita ce sifar su ba magana sa kaya ko wani abu ba mun fahimci darasin yanzu to Allah madaukaki kara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi i'tiqad fi aqaidina wa fi sulukina وفي امتثال أوامره ونواهيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسن ربوتو نيمان الدعاء وثم تتنى نيمان الدعاء ملايو ثم تيوى غابا مجي يا رسول منا فاتا ألا مدوككي يا يمتا هالين دسكيشكي يباتا مجي نقري واندذي لئيتي لئي متا ألا سامتا البركة تكين أبين دتكي أي كتاوى نكولان أعنك Allah kuma ya sa musu albarka su din su zo su yi girma da za su yi hankali da amfanin da za su amfane ta a wannan duniya da kuma lahira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk